This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 24.41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma a kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Larin Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Laraba 30 ga watan Satumba. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya cika alkawarinsa na gabatar da sunayen ministoci kafin gobe.
Shugaban Majalisar Dattawa Abubakar Bukola Saraki ya samu wasiƙa mai ɗauke da sunayen ministocin da misalin ƙarfe 5:30 na yamma agogon Najeriya.
Fulani sun shiga yaƙi da jahilcin da ake yi a arewacin Kamaru gadan-gadan. Ko me yasa?
Muna so mu ma mu zauna, garin mu ya zama birni.
Lai, za kuma a ji cewa kotu ta soke zaben dan majalisar dattawan Taraba ta tsakiya. Yanzu PDP ta rasa, APC ta samu. Yau za ku kira wayarmu mai lamba 202-205-2655 ku bayyana ra'ayoyinku game da gabatar da sunayen ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya yi a halin yanzu. Ganin Obasanjo ya taɓa zama ministan mai a zamaninsa, ina fa'idar zaman Buhari ministan mai wannan karan ma? Duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Gwamnatin kasar Burkina Faso ta ce tana ƙoƙarin ganin ta shawo kan shugaban juyin mulkin da bai yi nasara ba da ya miƙa kai bori ya hau. Wannan ko na faruwa ne kwana ɗaya bayan da janar ɗin ya nemi mafaka a ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar, wato Ouagadougou. A cikin wata sanarwar da gwamnatin ta fitar yau Laraba, ta ce yanzu haka ana nan ana tattaunawa da janar Gilbert Diendere da ya miƙa kai ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Sai dai sanarwar ba ta bayyana yana wani ofishin jakadanci ne ba, inda daga can ne ake magana da shi. Amma dai kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa yana cikin ofishin jakadancin Vatican ne da ke Ouagadougou. Hawa kuma gwamnatin ta ce tunanin tana duba ainihin sansanin wanda janar Diendere ya yi wa jagoranci wajen ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar, wanda sai da satin da ta shige nema aka rusa wannan rundunar. Yanzu haka dai rundunar sojan ƙasar ta karɓe sansanin bayan da aka ɗan taɓa fito na fito da sojojin juyin mulkin da bai yi nasara ba.
Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin sama na haɗin gwiwa da za su ci gaba da kaiwa ƙungiyar ISIS hari a ƙasar Siriya. Ta ce za ta yi watsi da roƙon da Rasha ta yi na cewa jiragen yaƙi na ƙasar Amurka su kauce wa sararin samaniyar Siriya, domin ku Rashar ta fara kai harin bama-bamai yau Laraba, wanda kuma hakan na nuna goyon bayanta ne ga gwamnatin ƙasar ta Siriya. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron Amurka John Kirby ya faɗa cewa wani jami'in ƙasar Rasha ya faɗa cewa jami'an ƙasar na Rasha sun baiwa jami'an tsaron Amurka ɗan takaitaccen sanarwa yau da safen nan akan wannan yunkurin kai hari a Siriya. Sai dai Kirby ya ce babu gudu ba ja da baya, sojojin saman na haɗin gwiwar da Amurka ke wa jagoranci za su ci gaba da kai hari a Siriya kamar yadda aka tsara har sai ta ga an kakkaɓe ƙungiyar ta ISIS. Yanzu haka wata majiya ma daga Pentagon ta bayyana cewa sojojin haɗin kan da ke ƙarƙashin jagorancin Amurka yau sun kai wani ɗan hari a kudancin birnin Aleppo.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. An kashe wata mata da aka tuhuma da aikata laifin kisan mijinta a shekarar 1997 a jihar Jojo da ke kudu maso gabashin Amurka, duk da kokarin da aka yi wajen kaucewa hukuncin kisan da kuma roƙon da Papa Roma Francis ya yi na kada a halaka wannan matar. Mr. Kelly Gisendana ta mutu a safiyar yau Laraba ta hanyar yi mata alluran dafi a gidan kaso da ke wajen Atlanta, babban birnin jihar. Ita dai Ms. Gisendana 'yar shekaru 47 da haihuwa ce. ita ce ta kasance mace ta farko da aka yanke hukuncin kisa a jihar. Da farko an shirya kashe Ms. Gesenda a daren jiya Talata, amma aka jinkirta shirin. Don lawyoyinta sun buƙaci kotunan jihar da na tarayya da su dage kisan, amma abin ya cutura ciki har da neman dage kisan har sau uku da suka yi ga kotun kolin Amurka. Archbishop Carlo Mario Vigiano shine wakilin diplomasiyal Papa Roma Francis ya tura hukumar yin afuwa wasiƙa a madadin Papa Roma, inda ya nemi hukumar ta sassauta hukuncin kisan zuwa wanda zai nuna adalci da jin kai. Ita kuma wannan hukumar ita ce kadai ke da ikon yin afuwa a jihar da Jujiya.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, fadar shugaban Najeriya ta gabatar da sunayen ministoci ga Majalisar Tarayyar Najeriya don dubawa. Daga Abuja ga Madina Dauda ta waya.
Malam Ibrahim, shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya samu wasiƙa mai ɗauke da sunayen ministocin da misalin ƙarfe 5:30 na yamma agogon Najeriya. Kuma shugaban ma'aikata a ofishin shugaban ƙasa Malam Abba Kyari ne ya kawo wannan takardar. Sai dai kuma abin da na lura, shugaban ma'aikata ɗin ya je tare da mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar majalisar dattawa, Senata Ita Enang, a lokacin da ya kai wannan takarda. Abin la'akari a nan shine wannan shine karo na farko da wani shugaban ma'aikata a ofishin shugaban ƙasa zai kai wannan wasiƙa.
To Madina, shin akwai wani jami'in gwamnati ko kuma wani dan majalisa da ya kyankisa miki tabbacin gabatar da wannan sunaye na ministoci?
To da farin farko, Malam Ibrahim, shi shugaban majalisar dattawan da kanshi ya yi amfani da dandalin zumunta ta yanar gizo da ake cewa Twitter, domin yana da Twitter handle. A nan ya fara bayyana samun wannan wasiƙa mai ɗauke da sunayen ministocin nan. Sai na riƙa kiran waya in ji ko zan iya samun wani sanata da zan iya hira da shi akan haka. To na samu wasu, na yi magana da su da suka tabbatar min cewa an kawo wannan wasiƙa har da shugaban protocol na ofishin shi shugaban majalisar dattawan ya tabbatar min da cewa an kawo wannan takarda zuwa ofishin shugaban majalisar dattawa. Sannan kafofin yaɗa labarai su talabijin a labaransu na yamma sai suka kawo wannan labari cewa an riga an samu sunayen ministoci da shugaba Muhammadu Buhari ya aike majalisar dattawa.
To shin Madina, mai magana da yawun majalisar dattawan Najeriya, me yake faɗa ma kafafen yaɗa labarai dangane da batun miƙa sunayen ministocin?
To a yammacin yau ɗin nan, a labaran da aka yi a gidajen talabijin sun nuna shi ya tabbatar shugaban majalisar dattawa ya samu sunayen ministoci daga ofishin shugaba Muhammadu Buhari. Amma kuma abu ɗaya da ya kamata mu lura da shi shine shi shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya fito ya faɗa, ya ce shi da kanshi shine zai zama ministan kula da albarkatun man fetur. Senator Ben Bruce dan majalisar dattawa ne daga jam'iyyar PDP ya ce mini in ban manta ba, ya kamata a ce gobe za su zama, amma kuma ana hutu saboda Najeriya na bikin cika shekaru 55 da samun 'yancin kai. Saboda haka Juma'a kuma ba sa zama, saboda haka ba za su yi muhawara akan waɗannan sunaye ba sai zaman su na ran Talata, wato 6 ga watan 10.
A gaida Madina da bayani kan wato sunayen ministoci da aka gabatar ga Majalisar Tarayyar Najeriya. To daga Abuja sai Taraba, inda kotu ta soke zaben dan majalisar dattawan Taraba ta tsakiya. Nasara ta tashi daga PDP ta koma ga APC. Ga Ibrahim Abdul Aziz da cigaban rahoton.
Tun farko dai hukumar zabe INEC ta ma ayyana Senator Bashir Marafa Abba ne da cewa shi ya lashe zaben da yawan kuri 43,582 inda ma ya doke dan takarar jam'iyyar APC Yusuf Abubakar Yusuf wanda ya samu yawan kuri 38,620. An dai zaman kotun ne cikin tsauraran matakan tsaro don gudun abin da ka iya faruwa kasancewar a baya ma an sha yin atire a zaman kotun ga wasu manyan siyasar jihar. To sai dai kuma duk da wannan matakan tsaron da aka dauka fa bai hana magoya bayan jam'iyyar APC nuna murna ba. To koya waɗanda ake ƙara ke ji da wannan hukuncin Barista Umar Bangare shine lauyan jam'iyyar PDP wanda dan takararta ne a kwacewa kujerar.
To kowa dai wanda ya sa shari'a gaban shi yana zaton cewa zai samu nasara yana buƙatar samun nasara. Idan kuma abun bai fito da ke so ba a matsayin mu na loyoyi sai mu dauka kara. Za mu tuntubi waɗanda suka kawo mu nan wato PDP mu ji me suke so. Amma dai mai yuwa ne mu dauka kara a wannan because akwai abubuwan da aka faɗa a wannan shari'an da mu ba mu yadda da su ba. In mun dauka kara muna ga cewa kotun ƙasa dauka kara za ta da mu.
To sai dai kuma a nasa bangaren lauyan jam'iyyar APC Barista Yakubu Sani yace sukan tabarkalla.
Shi ne muna farin ciki muna yi ma Allah godiya muna yi ma alkalin godiya domin sun dage sun yi aikin su yadda ya kamata sun bi komai diddigi sun bi duk wani shaidon da aka kawo wannan shaidar.
Kafin dai wannan hukuncin na yau jam'iyyar PDP da ke mulkin jihar Taraban ita ke rike da kujerun majalisun dattawa uku na jihar. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim daga Najeriya kuma sai kasar Kamaru inda Fulani makiyaya suka shiga shirin yaƙi da jahilci da ake yi a arewacin Kamarun gadangadan. Daga Kamaru ga wakilinmu Danda Mamadu.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
wannan yara ne na Fulanin daji da suke kokarin daukan karatu a yayin da ake yaƙi da jahilci cikin jihohin arewa Adamawa da arewa mai nisa na kasar Kamaru. Da yawa daga cikin mutanen da basu samu sa'an yin karatu ba can baya sun yi da na sani shine ma yasa da yawa daga cikin su suka shiga makarantar koyar da manya ko su ma za su samu sa'an iya karatu ko ma rubutu. Sun ma filanin dajin sun gwammace da su bude makarantu don karatar da yayansu. Arba Umaru shugaban garin Mayan Gabbu ne yana cewa cikin harshen Fillanci.
To minon nin da min shami majjerman don minon kauti nyibi dan da yamin.
Ya ce wannan makarantar mu muka bude saboda mun gaji da zama cikin jahilci. Arda Umaru ya kara da cewa
min tayo min ja moftolle ji fu Ahmadu Danda ha min je min dar fu ala bingel amin ha der moftorde.
Abinda ke yi mana ciwo shine duk taron da muka je babu inda muka tsaya abin na yi mana zafi duk da sanin cewa mun bar yawace da kaura nan zuwa can. Na tattaka na je garin Koskori inda na samu nan ma filanin dajin sun yi kokari sun bude makarantar koyar da yayansu. Alhaji Dajjo ya zaga da ni makarantar kuma na hira da shi kamar haka.
Shekara nawa kuna da makaranta nan?
Shekara hudu ne.
Me yasa a makaranta a garin garin kuka bude makaranta?
To muna so mu ma mu zauna garin mu ya zama birni.
To an san ba filata ne kullun bayan dabbobi ko shanu za ce. Sannan gashi yau kun zauna har ma kun gina dakuna da kwano maimakon bukoki kaman da. Me kai ga wannan sauyi ne kai ku har zuwa ga wannan sauyin rayuwa?
To zamani ne ya sanja mu ma muna so yanzu kan mu wayu mu zauna mu tare da ku mu samu kuma mu yi aiki da gwamnati.
Muhammad Danda, sashen Hausa na murar Amurka, Jamhuriyar Kamaru.
3, 4, 5, 6, 7 Danda da su Modibo. To an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan gabatar da sunayen ministoci da fadar shugaban Najeriya ta yi ɗazu a ga majalisar tarayyar Najeriya musamman ganin shugaba Buhari ne zai zama ministan mai. Kafin nan ga wannan.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama. A kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To bari mu fara daga jigawa kusa da kanan dabuwa ke kallai. Malam na Jigawa.
Hello? Hello?
Hello? Muna sauraron ka Malam na Jigawa.
Yau ba na jira mu.
Muna jin ka yanzu, muna jin ka. Dazu wayar ka ta ka tsi.
Ina farin ciki da wannan mukami da Buhari zai rike nan minista.
Me isa?
Mun da mun riga mun sani mutum ne adali. Wanda zai kamanta gaskiya da rikon amana. Sai da haka muna rikon Ubangiji ya.
Ci gaba. Muna sauraron ka. To kamar yadda muka ce yau maudu'in shine wato sunayen ministoci da fadar shugaban Najeriya ta gabatar ma Majalisar Tarayyar Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ne da kansa zai rike wannan muhimmin wato matsayi na ministan mai wanda ko a shekarun baya tsohon shugaba a zamaninsa wato Obasanjo ya taba zama ministan mai saboda muhimmancin wannan wato ma'aikatar. To bari mu je mu Bayelsa. Wake kan layi a Bayelsa?
Suleiman ne.
To Malam Suleiman muna jin ka.
Oke, to ina bayyana ga wanda ministan da shugaba Buhari ne.
Eh.
Nasir muke addu'a Allah tabbatar Allah ya lafi wanda ka sa gaba.
To mun gode sosai Malam na Bayelsa. Bari mu je mu Kaduna garin Gwamna. Wake kan layi a Kaduna?
Bello Sokoto ne.
To Malam Bello Sokoto amma a Kaduna muna jin ka.
To Ibrahim Shigaro gaskiya abin da Buhari ce zai yi ministan mai ba ne amma da gaskiya magana wannan dalilin da ake nawa wata hudu gaskiya an sa baki ka sosai saboda gwamnati wata hudu ba minista aika da dama ba aisu ba saboda kuma na wata yan majalisa su gaba kasa amince da wannan ministoci da aka zaba saboda a samu ci gaban kasa saboda kasa ta kace.
To baka ganin wata kila an dan samu jinkiri ne saboda ana gudun zaben tumun dare?
A Ibrahim ba ni zaben tumun dare abubuwan da kawai da cikin shafin ne yayi
to mun gode. To mun gode daga Kaduna bari mu kada Jos. Wake kan layi a Jos?
Idris ne daga Jos.
To Malam Idris gare ka.
Ina yi jiran Muhammadu Buhari fatan alkhairi ga wannan ministoci da ya nada. Kuma wannan mukami na ministan mai dama shi ya kamata ya rike shi. Allah ya taya shi riko.
Me isa kake ganin kamata idaman a ce Buhari ne ministan mai?
To mu dai dama talakawa shi muka zaba kuma shi mai amana ne. Shine kuma zai iya tabbatar da komai a wannan lamari. Shi yasa muka murna da wannan abin da ya rike. Allah taya shi.
Wato wani irin kallo kake wa ma'aikatar mai koko bangaren mai?
Bangaren mai dai dama wanji binciken da ya daga ciki. Irin badakalar da aka samu. To kuma tun da Allah ya sa ya taɓa yi tun kafin ma ya hau shugaban ƙasa, ya san dukkan abin da yake tafiya. To insha Allah kuma shi mutum ne mai tausar talakawa mai son gyaran ƙasa in Allah da za mu samu alkhairi game da lamura.
To mun gode sosai. Daga Jos bari mu cilla can jihar Borno. Wake kan layi a jihar Borno?
Abu dan Bororo ne a jihar Borno.
To Kilewa Suleiman muna jin ka.
To ni ra'ayina dai ina kira ga mai ci girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da yawa Allah kuma ya sake zama ministan tsaro bayan ya zama na man fetur ɗin ma.
Kuma?
Eh to har yanzu dai mu a bangaren tsaro don har yanzu ga hinan ba mu ga wani abun da za mu ce dai har yanzu mun ga canji ba.
Baka ganin idan ya tsaya kan batun ministan man aka wato kare kudaden da ma kan salwanta don a samu makaman yaƙi da Boko Haram kun ci gaba kenan?
To tsaron ma ba ya kamata ya tsaya tun da dalilin da ya sa mutane suka yi kishi suka sake zaɓensa a game da a samu ingancin tsaro.
To mun gode sosai da wato ra'ayinka. Muna nan dai kusa da kai a Maiduguri. Wake kan layi?
Hello?
Muna jinka na Maiduguri.
Abdulhamid ne daga Maiduguri.
To Abdulhamid muna jinka.
Yawa to dalla wannan bayanin adu shugaban kasa kamar ya rike wannan gurin saboda shi ne ya tantanta. Wallahi shi tantanta ya rike wannan gurin saboda kowa ya samu sakira din abubuwan in ba shi ya rike din ba akwai mun ga yayi. Wato fata za mu ba ka lura da al'amuran mun shi ne ya dace ya rike wannan gurin.
To baka ganin saboda muhimmancin wannan wuri da kuma wato rigimar da ke tattare da wannan gurin kamata yi a ce ya bai ma wani saboda ya samu natsuwa kan abin da ya shafi kasar baki daya?
A'a shi ne ya fi dacewa saboda da abubuwan da kowa za mu gani na rike din kwata-kwata ba a samu abin nan kowane lokaci za a zama yana yin cewa amma yanzu. Yanayin da abin ba a naka ba mata kuma ganin cewa shi ne ya ce kuma alhamdulillah an samu daidaito a al'amura.
To mun gode sosai da ike maganar mai ake kar mu yi tuya mu mance da albasa bari mu je mu wari. Wake kan layi a wari.
Salamu alaikum Yakubu Muhammad ne daga wari.
To Malam Yakubu muna jinka.
To gaskiya wannan tsarin da wari ya kawo ya yi kyau gaske. Fannin nan na mai na man fitir ya san cewa ba zai iya samun wanda zai iya yin aiki kawai yadda yake so ba. Ra'ayi na ni na ga hakan ya fi kyau.
To wace fahimta kai wa bangaren mai?
A fahimta da dai shine na san cewa ƙara a samu gwarzo wanda ya iya aikin harkar mai. Faske ya san shi ya ga yanayin a rikon da an kai ma harkar mai lokacin baya ba a kyautata ba.
To mun gode sosai daga wari bari mu je mu Jos. Wake kan layi a Jos?
Dala komanda ne.
To komanda muna jinka.
Wato sai ka tuna a kan wannan ministan mai da shi janar Muhammadu Buhari ya rike. Saboda gaskiya shi ne ya cancanci ya rike saboda muna da azzalumai da nan a kasan. Wanda in suka rike wannan matsayin kuma shi kenan kuma sai su nemi samu damar yin cuta da sauran abubuwa dai.
To baka ganin wannan zai raba mai hankali?
Eh to sai ya raba saboda mutum ne mai ilimi da kuma addu'an da ake masa shi zai taimaka masa insha Allah.
Da haka akwai wasu kuma da ke cewa kamata yi inda zai yi ya hada da ma'aikatan tsaro ya menene ra'ayinka?
Eh to ra'ayina dai tunda duka da yana nan ya taba nan da ilimin Ubangiji addu'a ne yake rike da shi insha Allah.
To mun gode sosai daga Jos bari mu je mu fata kwalwa ke kan layi.
Eh yayi daidai wannan matakin da ya dauka.
Saboda?
Eh saboda shi ne ya san inda abun kam inda ciwon talakawa yake dole ya rike wannan mukamin na mai din.
To baka ganin yana iya bai ma wani wanda ya yarda da shi ya mai da hankali kan wasu abubuwa kuma daban?
To ai abubuwa su riga sun yawa ko da ya zo a kan wannan mukami Allah ya kawo shi ya riga ya sa.
Muna jinka.
Yawa shi ne muna da ya sa shi Allah Ubangiji ya taya shi riko Allah Ubangiji ya sa muna adalci.
To amin malam na fatako bari mu barka mu je mu katsinan dukku wake kan layi a katsina.
Kana magana da Alhaji Haruna inda an timaki.
To katsina. To Haji Haruna muna jinka.
To ai wannan gidan mai da ya rike ya yi daidai haka ya kamata saboda yare wurin ya riga ya lalace gara yare ni wurin ya dama can ya san abubuwan da ke ciki ya taɓa rikawa. Saboda haka gara ya rika ya reni wurin a samu kasa ya zanna lahiya sannan ko da wani ne za a bashi a bashi tunda ya hau ma ai duk shi ke rike da wuraren sai ba yanzu aka yi ministoci. Saboda haka ina ganin ya yi daidai da ya rike wannan ma'aikatan mai. To ba ta Allah shi taimake shi Allah shi bai jagora.
To daga Katsina Dukko za mu kawo ƙarshen wannan wato maudu'i na ministoci da aka gabatar. Mun gode ma dukkaninku kowannenku da ya bada gudunmuwarsa.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da ƙasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID a takaici ma'aikatar gwamnatin Amurka ce wadda ke kula da taimakawa fararen hula na kasashen waje da agajin gaggawa. Manufar hukumar ita ce kulla abokantaka domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da kuma inganta dawwammamiyar demokradiyya a dukkan al'ummomin duniya, yayin da take inganta tsaro da wadatar ƙasar Amurka. Me yasa hukumar RESET take ayyuka da dama domin ƙarfafa mata, manya da ƙanana? A cewar babban bankin duniya, ƙasashen da suke da daidaito a tsakanin jinsi sun fi samun ci gaba da kuma gogayya. Domin kawo ƙarshen matsanancin talauci da samun bunƙasar abinci a duniya da bunƙasa gagarumin tattalin arziki, dole ne a samarwa da mata da 'yan mata jari kasuwanni da ba su horo da ilmantar da su da kuma ba su damar shiga fagen shugabanci. A cewar babban mai gudanarwa akan daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata gwiwa ta hukumar USAID Susan McCam, ko da suke kashi 40 cikin 100 na manoman duniya mata ne, kuma a ko'ina kashi 3 daga cikin kashi 20 ne ke da gonakin kansu. A Afirka, mata na da kashi 10 ne a cikin 100 na dukkan nau'ikan kasuwanci, kuma kashi 8 cikin 100 na ƙanana da matsakaitan harkokin kasuwanci a kudancin Asiya ne. A cewar Ms. McCam, mata ba su da wata kaddara mai yawa, ba su samun wani abu mai tasiri, sun mallaki kaɗan ne daga cikin harkokin kasuwanci a duniya, kuma ana yawan hana su samun dama fiye da maza, ko da kuwa suna da matakin ilimi iri guda ko kuma sun fi mazan. Shi yasa hukumar USAID take aiki domin tabbatar da cewa dukkan shirye-shiryenta sun mai da hankali akan dukkan abubuwan da mata da 'yan mata ke bukata domin ci gaba. A ƙasashe fiye da 80, ayyukan hukumar sun mayar da hankali ne musamman akan inganta daidaiton jinsi. An san da cewa mata na da tasiri a wajen ci gaban tattalin arziki. A cewar babbar mai gudanarwa Susan Maham, shi yasa Amurka ke haɗa hannu da ƙasar Japan domin zaburar da mata da 'yan mata Afghanistan ta hanyar wani shiri da ake yi wa lakabi da Promote. Shirin Promote shirin hukumar USAID ne da ya fi kowane shirin zaburar da mata baki ɗaya a duniya. Shirin na tallafawa matan Afghanistan zamowa shugabannin siyasa da kamfanoni masu zaman kansu da ƙungiyoyin jama'a. Fiye da shekaru 50 kenan da hukumar USAID ke jagorancin ayyukan zaburar da mata a duniya, saboda dalilan da suka nuna cewar zuba jari ga mace na ƙara azamar ci gaba ta kowace hanya. Daga kawo ƙarshen matsanancin talauci zuwa ƙalubalantar ta'addanci, ba waɗannan al'amura kawai bane suke shafar mata ba, suna da matuƙar amfani da kuma ilimin yadda za a magance su. A cewar babban mai gudanarwa McCam, ƙarfafawa mata gwiwa ita ce gagarumar hanyar samar da ci gaba da tafi kowace a duniya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau,
wanda kuma ya kamu ga labaran duniya, amma a takaice ga ladan.
Gwamnatin kasar Burkina Faso ta ce tana nan tana kokarin ganin ta shawo kan shugaban juyin mulkin da bai nasara ba da ya mika kai Boriya hau. Wannan kona faruwa ne kwana ɗaya bayan da janar ɗin ya nemi mafaka a ofishin jakadanci a babban birnin kasar, wato Ouagadougou. A cikin wata sanarwar da gwamnatin ta fitar yau Laraba, ta ce yanzu haka ana tattaunawa da janar Gilbert Diendere da ya mika kai ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Sai dai sanarwar ba ta bayyana yana wani ofishin jakadanci ne ba a cikin kasar, inda daga can ne ake magana da shi. Amma dai kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ruwaito cewa yana cikin ofishin jakadancin Vatican da ke Ouagadougou. Gwamnatin ƙasar Amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin sama na haɗin kai da zai ci gaba da yaƙi da 'yan ISIL a ƙasar Siriya.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatar da shirin da Julie Lethis Christian wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan mu Malam Zubair, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, sai kuma gobe idan mai duka ya kai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.